الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Litinin 27 ga watan Rajab shekara ta 1435, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 26 ga watan 5 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata. To, ina ganin dai kamar baka fahimci mas'alar ba. Shi namiji a takaice, kamar yadda bayani ya gabata, shi ne ya haramta tufafinsa, riga ko wando, wato su wuce idan sau. Iya inda ake bukata wandon mumini ko rigar mumini ta tsaya shi ne tsakiyar kurmi, kamar yadda haka izarikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da sahabbai, kamar yadda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gyautansa ya zazzabo yana jan kasa. Manzon Allah ya ce masa dage, Ibn Umar ya dage, manzon Allah ya ce masa koma dagewa, ya koma janyewa. Manzon Allah ya ce masa daga dagewa ya dage, da ya zo daidai tsakiyar kubri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale shi. To, shine da aka ma Ibn Umar tambaya, a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale kai? Ce lokacin da ya zo daidai tsakiyar kubri. To, wannan shine iya abin da ake bukata na sunna. To, amma tare da cewa ya halatta mutum ya sako wandon sai zo daidai idan sau, haramun ne ya wuce idan sau. Ita mace, kamar yadda ita Ummu Salama Allah ya kara mata yadda da ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce dangogi guda uku daga cikin jama'a Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama ba zai musu zance zance na faranta zuciya, ba zai kalle su ba kallo wanda yake na jin kai, ba zai tsarkake su dangane da dattin zunubi, tare da haka sun cancanci azaba ma abuciyar gari. Abu Dharr Allah ya kara masa yadda sai ya ce khabu wa khasiru ya Rasulullah, ya ce aikwa irin mutanen da suka siffanta da wannan sifa wanda Allah ya musu irin wannan tanadi, sun tabe sun daga tabewa. Manhum ya Rasulullah, ya ce ya manzo Allah, su wane ne siffanta mana su mu san su? Farko sai manzo Allah ya ce al-muslim, mutumin da yake sakin tufafin sai ya wuce ka'ida. Na biyu sai ya ce wal-mannan, mutumin da ke gura ma jama'a alkhairin da ya musu. Na uku shine wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, me sayar da kayan shi da rantsuwa wadda take ta ƙarya. To dan haka ita Ummu Salama da ta ji wannan hadisi sai ta ce, ya Rasulullah, yaya mata za su yi da wato shine gezar tufafinsu take sahuwa? Manzon Allah ya ce, rahina shibran, ya ce su saki wato gezar tasu na hijabinsu ya ja ƙasa ɗani ɗaya. Ummu Salama sai ta ce, idan tankashifu aqdamuhun, in har ɗani ɗaya mata za su saki, da Allah ku bar wannan, in har ɗani ɗaya wato mata za su saki tufafinsu kenan ya ja ƙasa, ta ce tankashifu aqdamuhun, wato digadigansu za su yayi. Sai manzon Allah ya ce, yurkhinahu zira'an wala yazdina alayhi, ya ce su saki kamu ɗaya ya ja ƙasa amma kasu daɗa akan kamu ɗaya. A nan abinda muke so ka fahimta, bayan hijabin mace ya sauka ya rufe dugadiganta, ya zamanto an samu kamar ɗani ɗaya ko kamu ɗaya yana jan ƙasa, shi ne abinda ake nufi. Don bayyanar da dugadigai na mace haramu ne. Na'am. To bayani ya gabata, alƙaulun raji babu wani gwargwadon tafiya da za a ce sai mutum ya yi kilo nawa sannan zai fara kasarin sallah. Iya abinda malamai suka tabbatar da shi za a koma al'ada, shi ne al'urf. Duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro, to ya halatta a yi kasaru ko da komun ƙanƙantarta ko mun nisan tafiya a al'adar jama'a a inda suke, in dai ba za a iya cewa wani ya yi bulaguro to ba maganar kasarin sallah. Yanzu misali mu a nan, mutumin da ya tafi murya kilo 18 ce zuwa 20, in za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya to ya halatta ya yi kasaru. Idan murya ba za mu ce bulaguro ba, wani ya tafi unguwa to ba maganar kasarin sallah. Akwai hadisi a cikin Sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas yake cewa, idan ya fita bulaguro na farsafi uku ko kuma mil uku, manzon Allah yana yin kasarin sallah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna je cikin wato kitabul hajj, wanda darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen baban da malam yayi akan cewa menene mutumin da yake dauke da harami da haji ko umra zai iya sakawa a jikinsa na tufafi, wanda shi sahabin haka ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, ma yalbasul muhrimu min athiyab, yace ya rasulullahi, menene mai harami yakan iya sanyawa na tufafi? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zana masa abubuwan da ba sa dacewa mai harami ya sanya na tufafi, domin kasancewar abinda Allah ya haramta ma bayinsa, idan an danganta shi zuwa abinda ya halitta musu, duka bai wuce ba a kirga da in yatsotsi. In aka ce ka lissafa abinda Allah ya halitta ma bayinsa, ba ka iya lissafawa. Amma idan aka ce lissafa abinda Allah ya haramta ma bayinsa, ba wuya mutum yakan iya lissafawa. Don haka shi tambayar da ya yi a faɗa masa menene ya dace mai harami ya sanya na tufafi, manzon Allah sai ya ce shi kuma sai ya zana masa abubuwan da bai ya dacewa ya sa. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano cewa duk mutumin da yake ɗauke da harami haji ko umra, manzon Allah ya ce ba zai sanya wato shi ne riga, an gane ko alƙumus jam'i ne na kalis kenan, doguwar riga wadda daga sama har ƙasa, dukkakkiyar riga bai ya halatta ya sa. Sai ya ce wala sarawilat, manzo Allah ya ce ko wando, wala al'ama'im, ya ce ko rawani, wala albaranis, ko rigar da ake kiranta da suna burnus, ita ce jallabiya wadda take da hula a jikinta, irin kenan rigunan mutanen Morocco. Sai yake cewa wala lakifa, yake cewa ko kufi, wato mai harami ba zai sanya ba. Idan aka ce kufi, ita ce safa ta ƙafa kenan, wanda suna yin shi ne da fata a wannan lokaci. sai manzon Allah ya ce illa ahadul la yajiduna alaihi, sai dai mutumin da bai samu ba ta kalma kafa waje ko mu ce in soso, falyalbas khuffaini, manzon Allah ya ce ya sanya khuffin sa amma kafin ya sa, walyaqba'huma min asfalil ka'bayn, manzon Allah ya ce ya yanke su kasa da idan sa, sai ya ce wala yalbasu min athiyabi shay'an masahu za'faramun aw wars, yace mai harami ba zai sanya tufafin da wato kirare na za'faran ko kuma wars wato ya shafe shi, ma'ana duk tufafin da ke akwai turare a jikinsa to bayyada cewa mai harami ya sanya shi. Lafazin za'faran wani fure ne na itace wanda yake da kanshi, galibi an fi samun shi a kasar Yaman amma har nan akwai shi, ana kawo shi. Sannan sai ya ce awars ko kuma turaren da ake kiran shi wars, amma ba dan ya takaita ba gare su, shi wars shi ma furen icce ne wanda ana rini da shi, yana da kanshi. Wannan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana, amma ba dan ya takaita ba akan su. Duk wani turare haramun ne kenan tufafin mai harami ya kasance akwai turaren a jikinsa. Sai ya ce wala tantajibil mar'a, yace mace ba za ta sanya niqabi ba, wala talbasil kuffazai, yace kuma ba za ta sanya safar hannu. Waɗannan abubuwa da aka zanu ana kiransu mahzuratul ihram, abubuwan da aka hana mai harami ya sanya. Akwai waɗanda suka keɓanta da mace, akwai wanda kuma maza da mata suna tarayya, akwai kuma wanda ya keɓanta da maza. An gane ku? Idan ka ɗauka a farko sanya ɗinkakken tufafi, riga ko wando, wannan ya keɓanta da maza haramu. Rufe kai na biyu kenan, wannan shi ma ya keɓanta da maza haramun ne. Na uku akwai aske gashi, wannan maza da mata suna tarayya a kan shi. Na huɗu akwai yanke farci, maza da mata suna tarayya a kan shi. Na biyar akwai shafa turare, maza da mata suna tarayya a kan shi. Na shida wato shi ne ɗaura aure, maza da mata suna tarayya, domin duk wanda yake dauke da harami shi ba zai daura ma wani aure, shi ma ba za a aura masa ba. Idan namiji ne ba a aura masa ba, in mace ce ce ba a daura mata aure ba in tana dauke da harami. Na shida wato akwai shi ne saran itace waɗanda suke na cikin harami ko ciyawa, wannan ba maza da mata suna tarayya a kan shi. Na bakwai ne muka zana ko na shida. Na shida to na bakwai akwai shine farauce farauta, wannan shi ma maza da mata suna tarayya, baya halatta ga namiji haka nan baya halatta ga. Na takwas akwai misali kusantar iyali kenan, ma'ana ma'aurata su kusanci juna domin jin dadi, wannan shi ma baya halatta ga duk wanda yake dauke da harami kenan. Saduwa da abin da yake gabatarta, wannan shi ma haramu. Wannan kenan a kadan guda takwas da muka zana suna da ana kiransu mahzuratul ihram, abubuwan da aka hana mai harami wato ya aikata. Amma kafin mutum ya dau harami, misali lokacin da yayi wanka, kafin ya saka ihrami a jikinsa, to ya halatta ya shafe jikinsa da turare, ko kuma mu ce sunna ne ma ya shafe jikinsa da turare, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka. Aisha take ba mu labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai dau harami, tace na shafe shi da turare, har ma bayan ya dauki haramin tace ya kasance ina ga na kasance ina ganin wato bulgudin almiski, wato arabarabar gashi na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokaci na biyu tace ranar 10 ga wata, lokacin da yazo yayi jifa yayi aski, manzon Allah da yayi wanka tace na shafe shi da turaren almiski, lokacin da zai kuje Makka yayi tawaful ifada. Dan haka kenan tufafin ne mutum ba zai shafa masa ba, duk tufafin da yake da turare a jikinsa to mai harami ba zai saka ba a jikinsa. Kenan a darasi na yau za mu ga menene sakamakon wanda ya aikata haka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu as-sabi'a 10 ba'da al-mi'atayn an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. Wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa hadisi na 217 riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah ikara musu yadda ke faɗa cewa anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce talbiya, wato shine fadar ka kenan labbaik allahumma labbaik, ita ce ake kira da wannan suna kenan talbiya. Shine yace anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalle wato talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadarsa labbaik allahumma labbaik. Manzon Allah yana cewa labbaik allahumma, yace ya ubangiji na, na amsa maka labbaik, na kuma amsa maka. Shi lafazin labbaika an ciro shi ne daga labba yulabbi talbiyatan. Abinda ake kira da talbiya shine al-ijaba. Idan ka ce labbaika, ma'ana na amsa maka, na kuma amsa maka. Shine yace labbaika allahumma labbaika, yace na amsa maka ya ubangiji na, na kuma amsa maka. Menene anan aka amsa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Shine kiran da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bayinsa domin su je su ziyarci wannan ɗaki nashi wanda yake ma'abucin albarka. Wannan kwa bayan annabi Ibrahimu alaihi salam wato ya gama ginin Ka'aba, Ubangiji ta'ala sai ya umarce shi cewa ya yi sanarwa ga jama'a cewa su zo duk inda suke a sasannin duniya domin ziyarar wannan daki. Ubangiji ta'ala ya ce masa wa azzin fin nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli bamir ya atina min kulli fajjin amik. Annabi Ibrahimu alaihi salam sai ce ya Ubangiji na, ina ni ina iya ciyar da jama'a? Ubangiji ta'ala ya ce masa kai dai kira ni naka, wannan jiyarwa abu ne wanda yake kanmu. Annabi Ibrahimu alaihi salam ya hau kan dutse ya tsaya ya daga sautin sa ya yi kira. Ubangiji ta'ala ya jiyar da duk wanda Allah ya hukunta ya kaddara masa haji, ko da tun yana tsatsan mahaifinsa, duk wanda zai je ya haji a wannan lokaci sai da ya amsa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa azzin fin nas, wato kai sanarwa ga jama'a bil hajji, wato game da ziyarar wannan daki. In har kai wannan sanarwa, Ubangiji ta'ala ya ce ya atuka rijala, jama'a za su zo maka halin suna tafiya akan dugadugansu. Lafazin rijalan anan ba ana nihi ba mazaje za su zo maka. Inda mazaje ake nihi, cha za a yi ya atuka rijalun, kenan rijalun sai ya zamanto fa'il. Rijalan anan mansubun ne alal hal, jam'i ne na rajin, rajin wanda yake dan kafa kenan. Ya atuka rijalan, za su zo maka halin suna masu tafiya akan dugadugansu. Wa ala kulli bamir, haka nan za su zo maka akan dukkan, wato shine raƙumi wanda yake mai dan fararen ciki saboda yawan tafiya. Ya atina min kulli fajjin amik, za su zo ta dukkan wani gwadabe wanda yake mai nisa, duk inda suke daga sasannin duniya, to za su zo domin ziyarar wannan daki ma'abucin albarka. To shine annabi Ibrahimu alaihi salam ya yi kira, Ubangiji ta'ala ya jiyar da bayinsa. To shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sunnanta mana wannan zikiri wanda ake kiran shi da talbiya, shine labbaik allahumma labbaik, na amsa maka ya Ubangiji na, na kuma amsa maka. Labbaika, na amsa maka la sharika laka, wato baka da abokin tarayya a cikin zatinka, ko a cikin mulkinka, ko a cikin dukkan al'amuranka. Labbaika, na kuma amsa maka ya Ubangiji na. Innal hamda, lalle wato yabo a duk inda yake a kowane zamani, sawa'an a cikin sama ko a cikin ƙasa, a duniya ko a lahira. Laka, wato kai ne ka cancanta a yabe ka. Wal mulk, kuma mallakar kowa da komai da gudanar da al'amura na bayi naka ne. la sharika laka baka da abokin tarayya. Wannan ita ce a takaice talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi idan ya dau harami da haji ko umra. Ita ko wannan talbiya tana da farko, menene farkon ta? Lokacin da mutum ya zo miƙati bayan yayi wanka ya saka ihraminsa a jikinsa ya dawo kan abun hawansa, lokacin da abun hawa zai motsa a wannan lokaci sai ka hararo niyya a zuciyarka game da aikin da kake nihin yi na haji ko umra. Bayan ka saka niyya a zuciyarka sannan sai ka daga murya sai ka ce labbaika umra, in umra ce kake nihin yi. In kwa haji ce kadai kake nihin yi ifradi sai ka ce labbaika hajjan. Idan kwa tamattu'i ne zaka yi sai ka ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Idan kwa kirani ne zaka yi sai ka ce labbaika umratan wa hajjan. To daga wannan lokaci sai ka ci gaba da fadar labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. To haka ake bukatar mutum ya ringa daukar muryarsa game da wannan zikiri. Haka kenan mutum zai ci gaba da yin wannan, mutum yana daga muryarsa musamman kuma ga mazaje, an gane ko? Haka mutum zai yawaita. In umra ce to mutum ba zai daina fadar labbaika Allahumma labbaika har ya iso Makka sai lokacin da ya zo idan zai fara tawafi, tawafi wanda yake na umra, a lokacin nan mutum zai dakatar da fadar labbaika Allahumma labbaika. Idan kwa kasancewar kenan haji ce ga wanda yake mai ifradi ko wanda yake mai tamattu'i, wannan mai ifradi da wanda yake mai kirani, to ba zai daina fadar labbaika Allahumma labbaika sai a ran 10 ga wata, lokacin da aka zo aka yi jifa na farko, daga wannan lokaci zai dakatar da fadar labbaika Allahumma labbaika, kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai daina yin talbiya ba har sai da aka zo ran 10 ga wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi jifa. Shine anan sai yake cewa wa kana Abdullahi ibn Umar, wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, ya kasance Yazidu fiha yana dadawa a cikin talbiya, yana cewa labbaika labbaika wa sa'adaik, na amsa maka ya Ubangiji na, na kuma amsa maka wa sa'adaika ya Ubangiji na, albarkarka nake roko. An gane ko? Lafazin wa sa'adaika kenan abinda ake nihi da sa'adan ba'da sa'adin, wa sa'ada abinda ake nihi da as-sa'ad shine al-yumnu wal baraka, wato shine albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan idan kace wa sa'adaika kace ya Ubangiji na albarkarka nake roko kuma ina kuma roƙon albarkarka, shine to Ibn Umar yake dada wannan kenan bayan waccan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ƙara wannan labbaika labbaika wa sa'adaik wal khairu bi yadayk, alkhairi gaba dayansa a hannunka yake ya Ubangiji na, war ragba'u ilayka wal amal, wato dukkan wato kwadan wani abu a nan duniya ko a makoma lahira zuwa gare ka ne, wal amal kuma aiki gaba daya ana yin shi ne saboda kai. Haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake kara wannan, kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa shi Ibn Umar ta inda yaji wannan kalmomi shi ma yake karawa ta hanyar wato mahaifinsa shine Umar Allah ya kara masa yadda. Don haka malamai suka ce wannan ya tabbata cewa Umar bai kara wannan talbiya ba, haka nan dan shi shi ma bai kara ba, face suna da dalili wanda ya tabbatar da cewa sun ji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tare da cewa magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke ganin halaccin wato mutum yakan iya karawa, kamar yadda aka samu cewa Ibn Umar da mahaifinsa Umar suna karawa akan talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma haka aka samu wasu daga cikin sahabbai suna kara labbaika zal ma'ariji wa zal fawadil, labbaika zal ma'ariji wa zal fawadil, kuma haka an samu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana kara labbaika ilahal haqqi labbaik, labbaika ilahal haqqi labbaik. To dan haka da yawa daga cikin sahabbai suna ganin cewa ya halatta mutum ya kara, tare da cewa kuma akwai waɗanda suke ganin rashin halaccin haka. Daga cikin su akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda. Sa'ad ya ji wani daga cikin jama'a da aka zo ana talbiya yana cewa labbaika zal ma'ari, labbaika zal ma'ari. Sa'ad sai yake cewa innahu la zul ma'ari, yace lalle Ubangiji ta'ala shine zul ma'ari, ma'abucin mahauhawa ta mala'iku. Sai yace amma wa ma hakaza kunna nulabbi ala ahdi annabi sallallahu alaihi wasallam, yanda kake yace ba haka ba muke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan Sa'ad ibn Abi Waqqas yana ma wannan mutum wato inkarin wannan kari da yake na cewa labbaika zal ma'ari. To dan haka dai a takaice da Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya tattara waɗannan dalilai na waɗanda suke ganin akan iya ƙarawa da waɗanda ba sa ganin cewa akan ba za a ƙara ba. To faɗar jumhurin malamai suna ganin cewa in dai abinda aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna faɗa, to ba laifi mutum yakan iya faɗa. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji su suna faɗa suna ƙarawa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hane su ba, kamar yanda hadisi yake cikin Sunani Abi Dawud. An gane ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka dau harari, manzon Allah yayi wannan talbiya, sai ya ji wasu daga cikin sahabbai suna cewa labbaika zal ma'ariji wa zal fawadhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba su daina. To dan haka jumhurin malamai suna ganin halacci mutum yakan iya karawa, amma ba tare da cewa mutum ya takaita akan talbiyar da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to shi ya fi dacewa. An gane ko? Kenan karin ba laifi ba ne, amma karin ba wani naka ba za ka kirkira ka zo da shi a yau. Karin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi, kuma manzon Allah ya ji su bai ce ba su daina. Dan duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ko ya ji bai yi inkari ba, to wannan tamkar ya ce a yi. Da haka kenan irin su labbaika zal ma'ari wa zal fawadhi, to wannan duka ya halatta mutum ya kara. Da irin wannan wanda Umar yake yi da ɗansa Abdullahi kenan, labbaika labbaika wa sa'adaik wal khairu biyadaik war ragba'u ilayka wal amal, to wannan duka ya halatta mutum ya kara. Kuma da wancan kari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, labbaika ilahal haqqi labbaik, to wannan duka ya halatta mutum ya yi. To amma ka takaita akan wancan shine yafi dacewa, labbaika allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. To ita wannan talbiya kuma iya abinda ake bukata, wato shine mutun ya daukaka muryarsa, ka daukaka muryarka game da yinta, domin kasancewar ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa atani jibril, Jibrilu alaihi salam wato ya zo mun, fa amarani ana amura ashabi an yarfahu aswatahum bil ihlal, wato Jibrilu alaihi salam ya umarce ni cewa in umarci sahabbaina su daukaka muryarsu game da labbaik allahumma labbaik. Nan kuma al'amari umarni abin da yake fa'idantarwa shine wajalci, don haka wannan kuma ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai da suka yi sabani, cewa wai ita talbiya rukuni ce daga cikin rukunnan haji, ko kuma wajibi ce daga cikin wajibobin haji, ko kuma sunna ce daga cikin sunnonin haji. Wasu malamai suna ganin cewa rukuni ne, wasu ko suna ganin cewa sunna ce, wasu malamai suna ganin cewa wajibi ce. Amma alqaulu bil wujub aqrab, cewa wajibi shine abin da yake kusa. Dalili shine wannan hadisi da yace Jibrilu alaihi salam ya zo wajena ya umarce ni cewa in umarci sahabbaina su daukaka muryarsu game da labbaik allahumma labbaik. Kuma haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fiyayyar hajji, manzon Allah yace ita ce hajjin da aka daukaka murya game da labbaik allahumma labbaik, sannan kuma aka zubar da jini, ma'ana aka yanka hadaya, wannan ita ce fiyayyar hajji. To dan haka ana buƙatar kenan jama'a musamman maza su ɗaukaka muryarsu game da labbaik allahumma labbaik, bakin gwargwadon iko, ba an ce ba lalle ka daga murya har yanda zaka kwari kanka idan ka gaji kuma sannan sai ka dakata. Sannan wannan hadisi kuma yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana cewa duk wani wanda ya dau harami sawa'an haji ko umra, to an shar'anta masa kenan yin talbiya shine fadar labbaik Allahumma labbaik. الحديث الثامن عشر بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ البخاري لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. واتو أبو هريرة الله إكرم سيدا كي تشيوا مزان الله صلى الله عليه وسلم يجي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. مزان الله يجي بايا حلتا بدون ما تردى تي إيماني دا الله دران الكيامة an tusafira masirata yawmin wa layla laysa ma'aha hurma, wato da za ta yi bulaguran da ya kai tafiyar yini da dare, wato babu muharrami tare da ita. Ma'ana duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama bai dace ba a ce ta yi tafiya tafiyar da ta kai tsawon tafiyar yini da dare kuma tare da ita babu muharrami. A wani lafazi na al-Imam al-Bukhari bazan Allah yake cewa la tusafiril mar'atu masirata yawmin, wato mace kada ta yi tafiyar wato yini daidai da tafiyar yini, manzo Allah yace illa ma'azi mahram, wato sai tare da wanda yake muharraminta. To wannan riwaya ta farko ta kayyade cewa tafiyar yini da dare, ita wannan lafazi riwaya ta biyu kenan lafazin al-Imam al-Bukhari sai yake cewa masirata yawmin tafiyar yini, a wata riwaya an samu masirata layla ma'ana tafiya ta dare, a wata riwaya aka samu cewa tafiya ta kwana uku, a wata riwaya aka samu tafiyar kwana biyu, a wata riwaya sai aka samu tafiya ta daidai da farsaki daya, ma'ana in dai abu za a iya kiran shi bulaguro. Don haka malamai da suka tattara waɗannan hadisai gaba ɗaya, da hadisin da ya zo a kan tafiyar kwana uku, da wanda ya zo a kan tafiyar kwana biyu, da wanda ya zo a kan tafiyar wato kwana guda kenan yini da dare, da wanda ya zo a kan tafiyar yini, da wanda ya zo a kan tafiyar dare, gaba ɗayansu malamai sai suka ɗora su a kan wanda ya zo a kan cewa baya halatta mace ta yi bulaguro, in dai bulaguro ne tare da ita ya zamanto ba tare da muharrami ba, manzon Allah ya ce baya halatta. Don haka malamai suka ce dukkan waɗancan riwayoyi da suka kayyade kwana uku da kwana biyu da kwana ɗaya sai ka ɗauko su gaba ɗaya, sai ka ɗauki wannan wanda ya zo da adadi wanda yake takaitacce na cewa tafiya ta farsafi, in dai bulaguro ne ko mun kankanta shi, to baya halatta mace wadda ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi wannan bulaguro ba tare da muharrami ba. Me ake kira da muharrami? Ana nihi da wanda haramun kinsa ne ya aure ta har abada, an gane ku? Kenan wanda yake haramun kinta ne har abada. Idan aka ce haramun kinta ne har abada, kaga a nan misali wanda yake mijin ƴar'uwa ya fita. Misali mutum yana aure da mace, kaga ƙanwarta ko yatta haramun kinsa ne, haramun kinshi ce, to haramci ne wanda yake na dindindin? Ba haramci bane ba na dindindin. Idan ya saki wannan ya halatta ya auri ƙanwarta ko haya ya halatta wannan ya auri yatta. Kenan anan abinda muke so mu gane, in aka ce muharrami abinda ake nihi wanda haramun kinta ne dindindin har abada babu aure tsakaninsu. Kenan anan shine kamar wa ko kane ko wan uba ko kanan uba kenan ko kaka ko shi mahaifin ko wanda yake jikanta ko wanda yake misali danguwan da na shayarwa wanda dai haramun kinsa ne ya aure ta, to wannan shine ya halatta yi bulaguro tare da ita. Sannan anan kuma sai ka hada da miji, kamar yadda wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace baya halatta ga dumma canda ta yi imani da Allah da ranar kiyama, wato ta yi bulaguro. Manzon Allah yace sai dai tare da mahaifinta ko ɗanta ko ɗan uwanta, sai yace au zaujuha ko kuma mijinta, domin shi ma miji kamar matsayin muharrami yake. To dan haka wannan hadisi a takaice malam ya shigo da shi a nan, wato dan ya nuna mana bulaguro na mace ba tare da muharrami ba haramun ne, ko ma wani bulaguro ne. Sawa'an bulaguron za a yi shi ne a cikin misali, kamar misali sararin kasa, ma'ana za a hau kamar misali kayan suguri kamar mota da sauransu, da su jaki, su raƙumi, su doki da sauransu, ko kuma za a yi shi ne a cikin teku ko a jirgin sama ne baya halatta, in dai ba tare da muharrami ba. To dan haka kuma malamai suka ce wannan haramci ya hada dukkan mace, sawa'an budurwa ce ko dattijuwa, kyakkyawa ko mara kyau, mai aure ko wadda ba ta da aure. Shin bulaguron bulaguro ne na ibada ko ba na ibada ba ne haramu? Saboda me yasa manzon Allah ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, baya halatta ga duk wata mace da ta yi imani da Allah da ranar kiyama. Kaga anan limra'a kenan, imra'a anan na kira ne, kuma fi siyakin nahyi, wala fi siyakin nahyi, ko mu ce fi siyakin nafi, baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama. To e shi kuma ka'ida ta malaman usul, in na kira ta zo fi siyakin nafi awin nahyi kenan tufidul umum kenan. Don haka anan mace da wadda take budurwa, da wadda take tsohuwa, da kyakkyawa, da mara kyau, da mai aure, da wadda ba ta da aure, shin bulaguro ne na ibada ko ba na ibada ba ne? Baya halatta ta yi bulaguro. Duk bula a tafiyar da za a iya kiranta bulaguro a al'adance, dole sai da muharrami. Sai da muharrami kenan. Muharramin nan shi ne zai abuce ta akan hanya har ya kai ta garin da za ta je. In zama ne za ta ci gaba da yi a wancan gari kenan, in ya kai ta, in ya so shi sai ya dawo. An gane ko? In ya kai ta sai ya dawo kenan. A nan abinda muke so mu gane, daga nan mace ta tashi misali ta ce za ta tafi a gadar, to bayya halatta a barta ita kadai ta tafi. In ma zama za ta yi a can kenan, a nan sai ka raka ta. Idan ta tafi kenan kai sai ka dawo. Sannan in ta gama abinda za ta yi hallo, in za ta dawo kuma dole a samu muharramin da zai abuce ta akan dawowarta. In akwai muharraminta a can sai ya rako ta, in babu dole daga nan a ta da wani muharrami ya je, in ya so sannan ya kasance tare da ita su dawo. Me yasa? Saboda kasancewar ita mace wuri ne wanda ake kyautata zatan, wato shine shahawa. Domin ita mace bata kusanta ba da za ta iya kare kanta game da ayyuka na alfasha. Me yasa? Saboda mace tana da rauni, sannan kuma tana da tawayayyen hankali, ba ta da tsinkayen abin da zai ci yazo. Kuma mace tana da gaugawar, wato shine ake kira da adifa, ma'ana tana da tausayi. Ba da kai ga mace abu ne wanda yake ba shi da wahala, kuma yaudaran mace abu ne wanda yake mai sauki. Mace nawa ake samu a ɗan lokaci takaitacce mutum ya yaudare ta, yayi abin da zai yi da ita? Gaugawar ba da kai da rashin tsinkayen nesa da raunin mace da karancin addininta, wanda shi kuma musulunci a kullum abin da yake fama, wato ya kare mutuncin musulmi, sawa'an namiji ko mace. Shi kuma mai bulaguro shi ma kasancewar yana da wani hali wanda yake na daban a cikin yanayi wanda yake na bulaguro. Don haka a nan musulunci sai ya ƙayyade cewa bayya halatta mace ta yi bulaguro, dole sai da mutumin da zai iya kare mutuncinta, wanda zai iya yin kishi a kanta, wanda duk abinda zai same ta to shi ya same shi, ba zai yarda ba mutuncinta ya daudada, duk wanda zai yi ta'addanci a kanta to zai iya sadaukantar da rayuwar shi a kanta. To don haka wannan wannan yana nuna mana yanda musulunci ya darjanta mace ya ba ta mutunci, kuma yanda musulunci yake kokarin kiyaye mutuncin mu'mina. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta cewa mace baya halatta ta yi bulaguro bulaguro sai tare da muharrami ko kuma mijinta. Dan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ma sai ya yi magiya ga duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama. Ta kalli wannan imani da ta yi da Allah da ranar kiyama, ta san menene girman Ubangijinta, kada ta ƙetare wannan doka. To dan haka a takaice, shi wannan hadisi yana nuna mana shar'i ne kenan daga cikin sharɗa na haji ga mace, bayan sharɗa biyar wanda bayani ya gabata. Sharaɗi na farko daga cikin sharaɗa na haji shine musulunci, dole ya kasance musulmi, domin haji ibada ce, ibada ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi. Sharaɗi na biyu shine hankali, domin haji ba wajibi bace akan mahaukaci, kuma ko yayi ba ta inganta ba. Na uku shine balaga, kenan ya zaman to baligi, yaro karami, haji ba wajibi bace akan sa, amma in waliyinsa ya je yayi haji da shi, haji ta inganta kuma yana da ladan haji, sai dai bata tsaya masa ba matsayin haji wadda take ta farilla. Sannan sharaɗi na hudu shine yauci al-hurriya, kenan ya zamanto da, domin bawa haji ba wajibi bace ba akan sa. Idan mai gidan shi ya bashi izinin yin haji, yayi haji, haji tayi, amma dole duk lokacin da ya sami ƴanci ya zama da sai ya koma yi. Sharaɗi na biyar shine al-istida'a, kenan ya zamanto yana da iko. Me ake kira da istida'a? A nan ya zamanto kana cikin koshin lafiya, sannan kana da dukiya wadda za ta wadace ka zuwa da zawwa, sannan kuma ya zamanto hanyar da za ta kai ka zuwa maka zuwa da zawwa hanya ce amintacciya, ba abin da zai taba dukiyarka, ba abin da zai taba lafiyarka zuwa da zawwa. Kenan idan mace ce ce, sharaɗi ya karu, sharaɗi na shidda shine dole a samu muharrami, in ma mijinta, in tana da kuɗin da za ta iya zubawa, ta zuba ma kanta, ta zuba ma mijinta su je tare, ko ta zuba ma kananta, ko wanta, ko mahaifinta, ko wan mahaifinta, ko kanan mahaifinta, ko wan mahaifiyarta, ko kanan mahaifiyarta, wanda dai haramun ginta ne, ta zuba masa kenan su je tare. An gane ko? Wannan shine abinda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar haji ba ta zama wajibi akan mace, ko da waɗancan sharuɗa biyar sun cika, dole sai an samu muharrami. In ba ta da halin biya ma wani muharramin, ta haji bata zama wajibi a kanta, sai ta zauna ta ci gaba da zama har lokacin da aka samu wani muharramin ta wanda Allah ya hore masa zai tafi, ko kuma ita Allah ya hore mata kenan, sai ta zuba ma wani muharramin ta kenan su je tare. To dan haka malamai sai suke ganin wasu kamar su al-Imam Malik da wasu suna ganin cewa idan aka samu ayari wanda yake amintacce, ma'ana jama'a waɗanda suke amintattu, ba laifi akan iya haɗa mace su je su yi haji tare da ita, ko da babu muharrami a cikin wannan ayari, illa kasancewar wannan ƙauli nasu ƙauli ne marju, faɗa wadda take mai rinjaye, bayya halatta ko da sun kai mutum dubu ko mun amince wasu, dole sai an samu muharrami. Domin wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, yace ya rasulullahi, yace gaya an rubuta sunana a cikin waɗanda za su fita yaki, kuma ga matata tana nihin zuwa haji, dan taurabi ko ba sa haduwa a baki. Manzon Allah yace masa, dai na fita jihadin, je ka kai haji tare da matarka. Kaga inda kasancewar na halatta mace a hada ta da ayari amintacce su je su yi, da wannan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai umarce shi ba game da daina zuwa jihadi. Manzon Allah ya ce masa, daina fita yakin, je ka kai haji tare da matarka. Idan haka, illa kasancewar abinda muke so mu sani, idan mace ta je ta yi haji ba tare da muharrami ba, hajjinta haji ce ingantacciya, illa kasancewar a kanta akwai laifi na saba ma Allah, na saba ma manzonsa, shine yin bulaguro ba tare da muharrami ba. Iya abinda yake kanta sai ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan laifi da ta yi, amma hajjinta haji ce ingantacciya, ba abinda ya tauye ta. Don haka malamai a inda suka yi ittifakin cewa na halatta mace ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba, a mahalli biyu ne kawai ya halatta mace ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba. Mahalli na farko shine macen da ta musulunta a wata ƙasa, ƙasar da kafirai suka yi rinjaye, wanda ba a iya barin mutum ya gudanar da addinin shi, ya bayyanar da addinin shi. To anan ya halatta ta yi hijira daga wannan gari, ita kadai ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba, ta je gari wanda yake na musulmi. Abu na biyu shine lokacin da mace ta fada hannun abokan gaba a matsayinta na fursuna, kafirai da suka yaki musulmi suka ribace matansu, to duk macen da ta samu damar kucewa daga can hannun abokan gaba, to wannan ya halatta ta yi bulaguro ta zo inda za ta amuntu. An gane ku? A wannan mahalli biyu shi kadai ne ya halatta mace ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba. Amma duk wani bulaguro, ko da matsayin kilo biyar ne tafiyar, inda za a iya kiran shi bulaguro, to baya halatta mace ta yi ba tare da muharrami ba. Sai ta ja wanda yake muharramin ta yi rakata, in ta je in ya so shi sai ya dawo. In kuma kasancewar ci gaba za a yi da zama har izuwa lokacin da za ta dawo, sai ya zauna kuma sannan in ya ta in ta tashi dawowa su dawo tare. Amma haka ta kama hanya ta yi bulaguro, wannan shine baya halatta. Domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma giyaye baya halatta ga duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba. Wannan kuma kamar yadda muka yi bayani, karamci ne, karramawa ce ta musulunci, yadda musulunci yake karrama mace kuma yake famar kiyaye mutuncinta, don haka ya haramta mata wannan. Wannan kuma yana nuna mana cika ta shari'ar musulunci da yadda musulunci yake kokarin kiyaye mutunci na muminai. Don haka kenan malam ya shigo da wannan hadisi a wannan babi na wato na maganar hajji, ba don komai ba, don ya nuna mana kenan wannan ƙarin sharadi ne a cikin haƙƙin mace, kenan dole sai an samu muharrami. Babul fidya al-hadisu tasi'a ashara ba'da mi'atayn ana Abdullah ibn Ma'qil annahu qala جلست إلى كعب بن أجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة فمرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجه بلغ بك إلى ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك إلى ما أرى أتجد شاه فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fidiya. Idan aka ce fidiya, shi ne ake kira da kenan fansa kenan. An gane ko? In ma ya kasance duk da cewa ita tara abinda ake kiranta kenan garama. To wannan abinda ake kira da fidiya kenan wani abu ne wanda Allah ya wajabta ma masu hajji da umra kenan a sanadiyar aikata wani abun da bai dace ba a aikata, ko kuma barin wani abu wanda ya zama tilas. Shine anan malam ya zo da hadisin Abdullahi ibn Ma'qil. Abdullahi ibn Ma'qil tabi'i ne daga cikin tabi'ai, an gane ko? Ba ana nihi ba Abdullahi ibn Mughaffal. Shi Abdullahi ibn Mughaffal sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma wannan tabi'i ne Abdullah ibn Ma'qil. Shine yake cewa jalastu ila Ka'ab ibn Ujra, yace na zauna a wajen Ka'ab ibn Ujra, Allah ya kara masa yadda, fasa'altuhu anil fidya, wato sai na tambaye shi game da fidya. A gane menene kenan fansa ga duk lokacin da mai haji wato ya aikata abinda bai dace ba a aikata, ko ya bar abinda wato ya zama wajibi a kansa. Faqala, sai yake cewa nazalat fi khassa, yace ita fidiya, yace ta sauka a dalili na kadai, ma'ana ta sauka a sanadiyata ni kadai, sai yace wa hiya lakum amma, yace amma ku jama'a ta mu'minai wannan aya da ta sauka ta hada da ku gaba daya har zuwa kiyama. Don haka anan malamai suke daukan ka'ida ta al-ibra bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Idan aka ce ga aya ta Al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yizo, to ba a lura da cewa ga sababin aiwana ne hadisin ya sauka saboda shi ko kuma ayar saboda wanda ta sauka a takaita ta akan shi, a'a wannan shine sababi. Amma wannan aya hukuncin bai takaita ba akan shi, ya hada mu'minai har zuwa kiyama. Kamar yadda wani sahabi wanda ya sumbanci wata mace wadda take ba tashi ba, yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo kukan cewa ya aikata laifi, yace ya rasulullahi matar da ba tawa ba na sumbanta. Manzon Allah ya ce masa an dakata, lokacin sallah ya kai sallah ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah ya ce ba kai sallah tare da mu ba, yace kwarai. Yace to Allah ya turo sako wa aqimis salata darafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin. Sai yace ya rasulullahi wannan aya ta wace ni kadai, manzon Allah yace eh ta sauka a sanadiyarka amma ta hada dukkan mu'minai har zuwa kiyama. To dan haka shi anan Ka'ab ibn Ujra yake cewa nazalat fi khassa, ayar da take bayani game da fidiya yace ta sauka saboda ni, yace amma wahiya lakum amma, yace ta hada ku ku mu'minai har zuwa kiyama gaba ɗayan ku. Ayar ita ce ayar da ke cikin suratul baqara, ubangiji ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Wanda kafin ita ubangiji ta'ala yace wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahilla, ubangiji ta'ala yace kada ku aske kawunan ku ko alhazzai sai hadaya ta isa wurin yankanta, ma'ana siran goma ga wata kenan bayan an soke hadaya, sannan mai haji yake aske kai. Sai ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kasance bashi da lafiya daga cikin ku aw azami ra'sihi, ko kuma akwai wata cutarwa a kansa ta kai shi wato ya aske gashinsa, ubangiji ta'ala yace fa fidyatun min siyamin na kanshi, wato shine fansa shine in ma yayi azumi aw sadaqatin, wato ko kuma ya ciyar da miskini shine ake kira da sadaka aw nusuk, yace ko kuma wato ya yanka wata dabba. Kiran shine anan yace nazalat fi khassa, yace wannan aya ta sauka saboda ni amma wahiya lakum amma, yace ta hada ku ku mu'minai har zuwa kiyama. Yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace an dauko ni an zo da ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wal qamru yatanatharu ala wajhi, yace kulkwata yace tana zubowa akan fuskata. Wannan malamai suka ce ya halatta abinda ake kyamar bayyana shi a bayyana shi lokacin da ake neman fatawa ko kuma lokacin da ake karantarwa ta addini ta hanyar karantarwa. Shine yace wal qamlu yatanatharu ala wajhi, yace kulkwata yace tana zubowa a bisa fuskata, saboda kasancewar a wannan lokaci lokaci ne wanda yake abun hawa yana da karanci, za su kwashi kwana da kwanaki ana tafiya, tafiya kuma mun san yanda take, dole sai an tanadi ruwan da za a sha, kalla zaka ga mai tafiya sai ya je garin da yake inda ya samu ruwa sannan zai yi wanka, kuma hanyar su hanya ce wanda take ta sahara banda kura da wani abu ga zafi babu abinda babu. Idan kura ta hada jiki mutum yayi zufa, dole dauda za ta samu wurin da za ta labe a jikin mutum. To dan haka ita kuma kwalkwata me take bukata a jikin dan adam, da zaran dauda ta taru to kwalkwata za ta biyo baya. Wanda karmu manta ba daga Madina zuwa Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan kwana 10 suka yi, domin ran 25 ga watan Zulqa'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga birnin Madina shi da jama'arsa, basu iso birnin Makka sai a ran 4 ga wata ko kuma 5 ga wata kamar yadda yake cikin riwaya, kaga kwana 9 zuwa 10 suka kwashi akan hanya. mutun yayi kusan kwana 10 bai wanka ba ana cikin tafiya, kaga dole dauda za ta samu zama a jikin sa kuma kulkwata ta biyo baya. To shine anan yace wal qamru yatanatharu ala wajhi, yace kulkwata tana zuba akan fuskata. Fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma kuntu ural waja'a balaga bika ila ma ara, yace manzon Allah yace ai ban zaman tuba ina zatan wato rashin lafiya wato ta kai matuka da kai kamar yanda nake gani a yanzu. Shi manzon Allah bai san da cewa al'amarin ya kai haka, domin kasancewar kamar yanda ya gabata a darasin mu da Bukhari, yazo yana hura wuta, kulkwata ta ji zafin wuta sai zuwa take a fuskarsa tana cutar da shi, yana kabewa yana kakkabewa. Aka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to al'amari yayi kamari aka dauko shi manzon Allah ya ga yanda kulkwatan nan take a jikinsa. Shine manzon Allah yace ma kuntu ural waja'a, manzon Allah yace ban zaman tuba ina zata ina zato, lafazin qurabi ma'ana abunnu, yace ba na zatan cewa rashin lafiya ta kai matuka da kai kamar yanda nake gani a yanzu. Shine ko kuma aw ma kuntu ural jahada, yace ban zaman tuba ina zatan wahala ta kai matuka da kai izuwa abinda na gani. Wannan kenan ku kwanto ne aka samu daga marwayacin. Shin manzon Allah cewa alwaja'a ko kuma cewa aljahad? Idan aka ce alwaja wato shine rashin lafiya, idan aka ce aljahad shine wahala, wannan duka babu cin karo da juna a wajen ma'ana. Rashin lafiya ma wahala ce, abu ne wanda yake wahaltar da jikin dan adam. Shine sai manzon Allah ya ce masa je kaka aske kanka, amma sai ya ce a tajidu shatan, shin zaka iya samun tinkiya ka yanka? Lafazin sha ismul jins ne, tinkiya ko akuya, namiji ko mace daga cikin su. Zaka iya samun kenan ragon da zaka yanka ko tinkiya ko akuya ko dan akuya? Fa qultu la, sai nace masa a'a bani. Wannan na nuna mana irin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi rayuwa wanda take ta kunci, bai yadda ragon da zai iya yankawa ko akuya ko tinkiya ko dan akuya. Fa qala, sai manzon Allah yace masa sun salatata ayya, tunda baka da ragon da zaka iya yankawa a matsayin fidiya. Manzon Allah yace to i azumi, ka azumci kwana uku. Aw adim sittata masakin, ko kuma ka ciyar da miskini shida. Li kulli miskinin nisfu sa'in, manzon Allah yace kowane miskini wato ka bashi rabin sa'i. Shi sa'i wani ma'auni ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda gurgudan sa shine mudu hudu, wato da mudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi wato mudu hudu ko kuma mu ce sa'i, adadin da yake badawa na gram wato shine gram 2400, gram 2400 kenan a takaice kusan kilo 2.5 ne abin da yake badawa kenan. Kenan kamar misali tiya wadda muke awo da ita anan kenan kusan girgijanta kenan, ba a cika ta ba ta yi sama. Wannan shine adadin mudu hudu, kuma shine adadin sa'i. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in a gram ne zaka auna a kilo ne kenan, abin da zai bada nauyin kenan gram 2400 shine ake kira da sa'i. Kenan in rabin shi zai bada kenan gram nawa zai bada? 2200 kenan. Kenan kusan sai mu ci kilo 1 da kar shine abin da za a bada. Kilo 1 da kar kenan shine za a bada. Shine yace masa kenan li kulli miskinin nisfu sa'in, kowane miskine kenan sai ka bashi rabin sa'i na abinci kenan, shine mudu biyu. Inda mudu zaka auna kenan mudu biyu, in da kilo zaka auna kenan abinda zaka bada kilo da kardi zaka bada, ko da ya rage kadan kenan abinda zai rage kenan gram 100 ne zai rage a cikin haka, ko kuma ba 100 ba kenan gram 50 zamu ci. Shi kuma na abinci kenan matsakaicin abincin da ake ci kenan. Yanzu misali a nan sai ka ba da shinkafa ko alkama ko dawon masara ko hatsi ko dawa da sauransu kenan, shi ne za a bada kenan. Miskini shida za a ciyar kenan, kowane miskini za a bashi rabin sa'i kenan a takaice sa'i uku. Sa'i uku ko abinda zai kama kenan mudu 12, mudu 12 kenan hudu hudu so uku kenan shine 12 kenan kowane miskine kuma za a bashi mudu 2 kenan mudu 2 kenan so 6 shine yake bada mudu 12 kenan miskine 6 za a ciyar to wannan ciyarwa kuma akan zabi ne kamar yadda wasu malamai sun tafi akan cewa ala tartib kenan farko dai mutum abinda zai yi yanka rago idan yana da hali in bayye kenan sai ya sauko mataki na biyu shine ya ciyar da wato yayi azumi uku idan ba zai iya yin azumi uku shine zai sauko mataki na uku kenan ya ciyar da miskini 6 ko wani miskini ya bashi mudu 2 amma au abinda take fa'idantarwa zabi ne Allah yake ba bayinsa kamar yadda a cikin ayar Ubangiji ta'ala yace fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Ubangiji ta'ala yace na kanshi wato fansa in ma azumi uku ko kuma wato shine ciyar aw sadaqatin shine sadaka me yake nihi da sadaka shine manzon Allah ya fassara mana kenan ciyar da miskini 6 ko wani miskini a bashi mudu 2 sai yace aw nusuk ko kuma kenan shine yanka wani abin yanka kenan rago ko tinkiya ko afiya ko dan afiya to wannan shi sai yake cewa wa fi riwaya a wata riwaya fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yudima farakan baina sittatin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci shi ya ciyar da farakan wani ma'auni da suke kiran shi alfarak baina sittatin tsakanin mutum shi da shi wannan alfarak gwalgwadansa shine sa'i uku ko kuma ka ce mudu 12 kenan wani zakka ne na musamman wanda suke kiran shi alfarak kenan shi kuma gwalgwadan shi sa'i uku kenan mudu 12 kaga misali yanzu idan muka dauki tiya ta mu wanda muke awo da ita anan kaga ita gwalgwadan mudu 4 ne duk da cewa mudu 4 dai kadan yake ragewa a tiyan mu anan to shi wancan ma'auni da suke kiran shi alfarak sai ka hada mudu 12 yake cika shi in kuma sa'i ne sai ka auna sa'i uku kenan yake cika alfarak kenan nan shine yace an yudi ima farakan baina sittatin ya ci yadda wato ma'aunin da ake kiran shi farak tsakanin kenan miskinai guda 6 kenan sai ya kasa shi 6 kenan mudu 2 so 6 shine za a bada sai yace au yuhudiya shatan ko kuma wato ya bada wata tinkiya a matsayin hadaya kenan a yanka shine rago ko tinkiya ko akuya ko dan akuya au ya suma salatata ayyam ko kuma ya azumci kwana uku to dan haka kenan wannan zabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi kamar yadda kuma haka ubangiji subhanahu wataala wato ya bada wannan zabi to ita wannan fidiya ana kiranta hadaya ana kiranta fidiya duk da cewa ta fi shahara akan fidiya me ake kira kenan anan duk lokacin da mutum ya aikata abinda aka hana mai harami ya aikata to ya tabbatar da cewa akwai wannan fidiya a kansa a farkon darasi mun zana abubuwan da ya haramta kaga idan namiji ne an haramta masa ya sanya dinkekken tufafi riga ko wando haramun ne kuma ya rufe kansa haramun ne ya aske gashi daga cikin dukkan wani gashi na jikinsa haramun ne ya yanke farce haramun ne ya shafa turare to duk waɗannan abubuwa da muka zano in mai harami ya aikata namiji ko mace kenan ga abinda ya zamanto namiji da mace suna tarayya kana dauke da harami ka shafa turare sawa'an namiji ko mace to ka tabbatar da cewa akwai ɗaya daga cikin wannan abubuwa a kanka namiji ko mace idan mutum ya yanke farce ko ya aske gashi ya tabbatar da cewa sai ya aikata ɗaya daga cikin wannan in ma yanka rago ko azumi uku ko kuma ciyar da miskini 6 haka nan namiji idan ya rufe kansa to dole sai ya bada wannan fidiya in akan mantuwa mutum ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana idan aka sanar da shi cewa wannan abu bai dace ba to sai ya gaugawa ya gusar da shi kana dauke da harami baka san da cewa rihe kai ga mai harami namiji haramun ne sai ka zo kai rawani ko ka sanya hula sai aka ce maka ai mai harami baya sanya hula kai tsaye sai ka fitar da ita to babu komai a kanka in akan rashin sani ko akan mantuwa mutum yayi babu komai a kansa amma in akan ganganci da gangan mutum yayi to ya tabbatar da cewa sai ya bada fidiya to haka lokacin da mutum ya bar abu wanda yake na wajibi daga cikin wajibatul haji abubuwan da suka zama wajibi ga mai haji an gane ko abubuwan da suka zama wajibi akan mai haji. Yanzu misali, akwai saka wannan tufafi na harami, kaga dole ne idan namiji ne ya cire waɗannan dumkakkun tufafi ya sanya wannan ihrami. Idan mutum yake cirewa yayin haji da tufafinsa, dole sai ya bada fidiya. Ko kuma mutumin da ya ketare miƙati ba tare da ya dau harami, sai bayan ya ba miƙati baya sannan ya dau harami, kaga ya bar wajibi, domin daukan harami a miƙati wannan dole ne. Idan mutum ya ketare miƙati ya bar wajibi, dole sai ya bada fidiya. Idan ka dauki labbaik Allahumma labbaik, yinta wannan wajibi ne. Idan mutum a kwata-kwatan hajjin shi gaba daya ya bar labbaik Allahumma labbaik ko su ɗaya bai yi ba, to wannan ya bar wajibi, dole sai ya bada fidiya. Haka nan kwana a kwanukan da za a yi a Mina 11, 12, 13, kowane yinin da za a kwana a nan Mina matsayin shi wajibi ne. Idan mutum ya bar shi, ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji, dole sai ya bada fidiya. Haka nan kwana a Muzdalifa wajibi ne. Idan mutum ya ki sauka a Muzdalifa ya kwana, shi ma ya bar wajibi, dole sai ya bada fidiya. Haka nan jifa da za a yi, da jifa na ran 10 ga wata da ake jifa al-Jamratul Kubra, da jifa na ran 11, da jifa na ran 12, da na ran 13 ga wanda zai jinkirta, gaba ɗayan su wajibi ne. Idan mutum ya bari, wannan ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji, dole sai ya bada fidiya. Da sauransu kenan. A nan abinda muke so mu sani, ita fidiya tana kasancewa akan aikata abinda bai dace ba mai haji ya aikata. Kenan daga cikin mahzuratul ihram da muka zano, yanke farce, aske gashi, shafa turare, sannan sanya dinkakken tufafi, rufe kai ga namiji, duk mutumin da ya bar wannan dole sai ya bada fidiya. In aure ne kenan, wannan auren shine ya baci, amma ba maganar bada fidiya. An gane ku? Idan aka daura ma mutum aure, yana dauke da harami haji ko umra, namiji ko mace, auren ya baci amma ba maganar fidiya. Idan kenan ciyawa ne ko itace na harami mutum ya sare ko kuma ya kashe farauta, to wannan tara za a masa gwalgwadon abin da ya kashe shine zai biya. Idan kuma kamar misali iyalin shi ne mutum ya kusanta yana cikin haji, to wannan haji ta baci. In dai kafin wato a zo a yi jifa a yi tawaful ifada mutum ya kusanta da iyalin shi, ko da bayan ya tsaya a Arafa haji ta baci, dole sai ya rama wannan haji a shekara mai zuwa, kuma sai ya bada fidiya. To dan haka kenan, in ma ya kasance mutum ya bar wajibi daga cikin wajibatul haji, ko kuma mutum ya aikata wani abu daga cikin kenan abubuwan da aka hada mai haji game da aikata shi. Wai tambaya ce, mace ta iya bulaguro na kamar awa 2 ba tare da muharrami ba? Ba na awa 2 ba, ko na minti 30 ne. An gane ko? In dai za a iya kiran shi bulaguro baya halatta, ko a jirgin sama ne, dole sai da muharrami. Idan babu muharrami, an saba ma Allah, an saba ma manzansa, iya abin da yake kanta, dole ta duba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nan za mu dakata. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.